إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم barkamu da saduwa a wannan safiya ta ranar talata wanda yake safiyar wato 8 ga watan Ramadan a wannan shekara ta hijira 1442 lissafin da ya dace da ranar 20 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2021 a wannan masallaci na Jami'u Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake wannan anguwa ta kan Madina a gellensu a Zaria domin yin tattaunawa ƙarƙashin matashiyar haƙƙin ɗaya a kan iyaye. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Zan fara da ambaton faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nasu wal hijara 'alayha mala'ikatun غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ويفعلون ما يؤمرون اتكن سوره التحريم جل الله يتي يا قوم مني كثيرتد كاوننكو دا ايانكو daga wata irin wuta wanda Allah subhanahu wataala cikin tsarin sa zai sa a dinga gwala wutar da wasu duwatsu masu kamawa da wuta da kuma su kansu mutane ɗan wuta Allah ya tsare mu waɗanda masu gadin wannan wuta wasu mala'iku ne masu tsanani waɗanda ba sa saba umarnin Allah duk abin da Allah ya umarce su shi suke a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sayyidatuna Aisha radiyallahu anha take cewa wata rana wata mata talaka wadda ba ta da komai ta shigo wajenta wajen Aisha kenan radiyallahu anha da ƴaƴanta ƴan mata guda biyu tana neman a taimaka mata da abin da za ta ba su ta tarar da ita ma Aishan ba ta da komai sai wasu ƴan ƙwayannin da biyu ta ɗauka ta baiwa wannan mata abin da ya ba Aisha sha'awa shi ne da ta ba matan nan da biyu da ƙwaya uku sai mata ta danka wa kowace yarinya da biyu da ƙwaya ɗaya nan da nan suka cinye da biyu wanda take ƙoƙarin ci sai suka fara miƙa mata hannu cewa ta ba su ta sake tsaga ɗayan da biyu gida biyu ta ba su ta haƙura sai abin ya ba Aisha mamaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen ta ta ba shi labarin abin da ta gani shine yake ce mata wanda duk Allah ya jarabce shi da ƴaƴa mata sai ya haƙuri da su kuma ya yi musu tarbiyya ya kyautata musu kunna lahu fitran minan nari za su zama abin da zai sha makance shi daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta wannan aya da wannan hadisi suna nuna mana na farko aya tana gwada mana muhimmancin ƙoƙarin tarbiyyar ƴaƴa tsare su daga wuta sannan hadisin kuma na gwada mana cewa akwai falala ga wanda Allah ya bashi ƴaƴa musamman ƴaƴa mata sai iyayensa ya ga cewa sun samu tarbiyya ta gari sannan kuma ya kyautata musu ya rangwanta musu ya yi mu'amala mai kyau da su wannan ba yi da tukwici illa gidan aljanna Allah ta samu samu don haka za mu ga cewa al-imamu al-bayhaqi a cikin wani tafin shi mai suna shu'abul iman sai ya kawo wani babi yake cewa babun fi huquqil auladi wal ahlina babun da ke bayani akan haƙoƙin ƴaƴa da mata a cikin maganar da ya yi a wannan babi sai yake cewa kaga dai shi ɗa shida asali ana kallon shi ne a shari'a a matsayin ni'ima ce daga Allah ni'ima ce Allah yake ma bayinsa ya ba su ƴaƴa kyauta ce daga Allah girmamawa ce idan Allah ya baki ƴaƴa dan da kike ga wasu sun nemi ƴaƴan sun rasa shekara da shekaru an yi gwaje-gwaje na asibiti an yi maganin gargajiya an yi addu'a an yi yanka wasu ma har su kauce hanya amma Allah subhanahu wataala bai musu wannan baiwar ba kamar da Allah ya faɗa da kanshi cewa in bai haƙƙi ya kawo cewa Allah yana cewa ya habu liman ya sha'u inaka wa ya habu liman ya sha'u buku Allah yana ba da kyautan ƴaƴa mata ga wanda ya so yana ba da kyautan ƴaƴa maza ga wanda ya so wasu kuma Allah in ya ga dama auyu zawujahum dhukranan wa inasa sai ya hada ba wani kuma yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata Allah yana hada duka wannan sannan bai haƙƙi ya ƙara kawo fadin Allah wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allah yana lissafin ni'imomin da ya ba bayinsa yace daga cikin ni'imomin shine Allah ya ba ku ƴaƴa ya kuma ba ku jikoki duka wannan ni'imomi ne daga Allah Al-Imam al-Baihaqi ya ci gaba da kawo maganganu irin waɗannan ƙarshe yake cewa fa kullu man wulida lahu min al-muslimina waladu ya kai musulmi ya ke musulma idan Allah ya baki falala kika haifa da ko Allah ya baka falala matarka ta haifa maka da zakarun aw unfa wannan dan namiji ne ko mace fa alaihi an yuhmid Allah wajibi ne ga mutum an yahmud Allah ya gode wa Allah jalla sana'u wajibi ne mutum ya gode wa Allah ya tabbatar da cewa lalle Allah ya mishi alheri ala an akhraja min sulbihi nasmatan mithlahu ki gode wa Allah da ya fitar miki da da tsatso naki ke ma kika ga jinin ki kina raye yi du'a lahu wa tuntasabu ilayhi wanda wannan dan dole a ce dan ki ne dole kuma a danganta shi zuwa gare ki ba wanda yake sai baki wannan dan ba Allah ba duk duniya in za a hada a ce a samu miki da wani da ba za a iya samu miki da da daga jikin ki ba sai Allah domin ko da dai dan ruko ne aka baki ko dan aro ko dan da wata yar uwarki ta mutu ta bar shi aka baki maraya ki rike har yanzu dai ba dan ki bane ko ba za ki taba jin shi a jikin ki da ke jinka ba shi ba zai taba jin shi a jikin ki yadda yake jin uwa ba dole akwai bambanci wannan da ya kwanta a mahaifai kika rene shi cikin mahaifai wata tara sannan kika haife shi kika rungume abinki kika ba shi nono kika ci kashin shi kika shafi tsarin shi ba za ki taba samun irin shi na san ku iyayen mata kun fi mu sanin wannan bambanci amma muna tuna muku ne to wannan dan da kike gani ya ke musulma to baiwa ce daga Allah karama ce Allah ya miki kuma babu abin da zaki ci moriyar sa a duniyar nan bayan kin shude kamar wannan domin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mata ibnu adam qata anhu amaluhu illa min salatin idan mutun ya rasu duk aikin shi ya yanke in banda guda uku daga cikin guda uku nan mafi saukin samuwa ga kusan kowa shine ladin ɗanki da kika mutu kika bari ko ƴarki to Allah ya daura musu doka cewa dole su miki addu'a dole ne su miki addu'a in ba su miki ba sun zama mutanen banza a wurin Allah sun zama fasikai sun zama masu saban Allah wajibi ne a kansu yayin da sauran musulmai ko ba wajibi bane a kansu sun ga dama sai in sun tuna da ke in an tuna da wani abin da kike na alheri ko wata munasaba ta sa an tuna a ce ko Allah ya ji kanwanci halama ana faɗa ne kawai a matsayin maganar baka bata kai zuci ba amma su ko ƴaƴan to a matsayin su na ƴaƴa na gari wajibi ne kullun su dinga yi miki addu'a da rana ta fito ta fadi baki ma iyayen ki da suka rasa addu'a ba to wannan yana alamta ke ba mutum ya kirki ba shi da haka kamar yadda yake wajibi akan ki dinga sallah haka yake wajibi akan ki dinga yi ma iyayen ki addu'a to kenan kin ga ke ma idan kin rasu ƴaƴan ki wannan wajibin ya hau kansu ashe ba ku baki da abin da zaki ci ribar sa a duniya kamar ƴaƴa to dan haka sai malamai suka tsaya suka lissafa abubuwan da suke wajibi akan iyaye su kula game da ƴaƴansu na san an shayi ma ƴaƴa wa'azi akan cewa haƙƙin iyaye yana da girma a kula da iyaye a yi musu abin nan wato kyautatawa a ji ƙayyinsu wajibi ne wannan akan ƴaƴa to su kuma iyaye ba iyaye suna da nasu wajibin wanda yana rigayen na ƴaƴan wanda idan baki biya wannan wajibin ba to karki sa ran ayyuka za su miki biyayya idan baka biya wajibin da ke kanka na haƙin ƴaƴa ba to karka sa ran ƴaƴanka idan ka tsufa su biya maka naka haƙin na san muna ganin wannan abun a zahiri mun sani duk mutumin da ya wulakanta ƴaƴansa bai kula da tarbiyyar su da ilimin su da makarantar su da abincin su bai mutunta iyayen da suka haifa mishi ƴaƴan ba karki zaki ga daga baya za a samu gaba da sa'in sa tsakanin shi da yaro wani ma ki ji labarin abun kunya abun takeici a ce ƴaƴa sun bugi baban su ko sun zage shi ko sun ki kula da shi ko sun ce ba ruwan su da shi ko sun mai Allah ya isa ya cuce su duk wannan yana iya faruwa me ke haifar da haka sa'ad da suke yara kanana suke da bukata zuwa ga kulawar sa bai kula da su ba sa'ad da suke yara kanana suke bukatar kulawar ki baki kula da su ba to da haka ba za su kaunace ki ba ba za su girmama ki ba ba za su tausaya miki ba in sun samu wani abu a rayuwa ba za su baki ba amma duk matar da ta kula da ƴaƴanta ta taimaka ma rayuwarsu to za ta ga alheri insha Allah ko da kuwa ba su girma suka kai ga su zama wani abu a duniya ba an tambayi sahabi ibn Abbas me ma'anar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ƴaƴa ana addu'a ana cewa kullum muna addu'a a cikin addu'o'in mu muna yawan faɗan cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah ka ba mu a cikin matanmu da ƴaƴanmu mu ga sun zama abin da zai dinga sanya mana sanyi a idanmu aka tambaye shi wai wannan a duniya ne ko a lahira yace wallahi wannan a duniya ne sakamakon duniya ne shine mutum ya wa ƴaƴan shi tarbiyya su zama mutanen kirki ya rayu ya ga su zama bayin Allah na gani to zai dinga jin wani daɗi a ransa a ce ɗanki ya zama mutumin kirki ɗanki ta zama mutum mai kirki kowa yana ala san barka da su su ne masallaci su ne karatun alkur'ani su ne islamiyya duk wata harkar arziki ana ganin su a ciki duk wata harkar alheri ana ganin su a ciki sun san mutuncin makwabta sun san mutuncin dattawa sun san mutuncin na gaba da su sun san mutuncin dangi ko ina duk inda aka zo na ce wanda ke kin more wallahi Allah ya baki aya na gari ya kike jin daɗi to ya kuma wanda ta Allah ya jarumce ta da ɗa wanda ba na gari ba take jin takaici da damuwa kullun ya ɗauko magana yau ana police station gobe ya fasa wani kai wannan kuma a ce ta yi cikin shege a ba a san ma inda ta je ba ta ciwo bashi ta kasa biya an zo da ƴan sanda za a kama ta a gidan mijinta kullum faɗa da kishiya faɗa da uwan miji ya zaki dinga jin takaici da damuwa ko Ibn Abbas ya ce ai wannan falalar tun a duniya ake cin moriyarta to don haka ƴaƴa suna da falala abun arziki ne abun alheri ba ki ganin hatta annabawan Allah suna addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan annabun Allah annabi irin Ibrahim alaihi salam wanda uban annabawa ne bada'i ne abokin Allah ne duk falalar da Allah ya mishi amma yana addu'a cewa Allah ka bani arzikin yaya tunda Allah ya jinkirta mishi haihuwa bai haihu da wuri ba ma'ana bai wadatu da falalar shi ta kasancewa annabi manzon Allah khalilur rahman bai wadatu ba ya buƙatu zuwa ga yaya haka annabi Zakariya yake addu'a har Allah ya bashi ɗa ya haya to hatta annabawa suna addu'a Allah ya basu yaya kenan yaya din nan ni'ima ne arziki ne alheri duk wani abu da kika sani a duniya da kai arzikin yayin da Allah ya baki to ya za ki yi ya za mu yi mu samo wa da ƴaƴanmu alkhairin da za mu ci moriyarsu shine mu sauke musu wasu haƙoƙi daga cikin muhimman haƙoƙin akwai guda goma to su ne nake so na takaito akan ambatansu ba tare da tsawaitawa ba kuma ina fata da abin da na faɗa zan faɗa mana dalilin shi a cikin musulunci insha Allah kuma za mu buga misalai a cikin rayuwa don mu fahimta insha Allah abu na farko daga cikin haƙƙin ƴaƴa akan iyaye kamar yadda malamai suka ambata shine haƙƙin zaɓa musu uwa ta gari sanda mutum zai tashi yin aure yana daga cikin haƙƙin ƴaƴan shi wanda ba a riga an haife su ba haƙƙin ƴaƴan da yake sa ran za a haifa masa shine ya zaɓa musu uwa ta gari annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari da muslim wanda sahabi Abu Huraira ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi mashhuri kware da gaske annabi yace tunkahul mar'atu li arba'in a al'adar mutane a dabi'ar mutane suna auren ƴa mace ne saboda ɗayan abu hudu suna aurenta li hasabiha wa limaliha aw jamaliha aw diniha ana auren mace ko dai saboda dangantakarta yar wani ce yar gida kaza ne yar mutunci ce yar suwa ce aw li jamaliha ko saboda kikkiawa ce Allah ya mata halitta san kowa kin wanda ya rasa aw li maliha ko saboda dukiyarta tana da dukiya an bar mata gado ko yar kasuwa ce ko babbar ma'aikaciyar gwamnati ne tana da babban albashi ko wani mijinta ya rasu ta ci gado mai yawa to wannan ma yana sa maza su so ta aure ta aw li diniha ko kuma saboda kulawarta da addini sanin ya kamata da taiwa addini annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da ya ambaci waɗannan sai kuma shi ya baiwa musulmi zaki yace fadfar bi zati din to yi kokari ka samu ka rabauta ka auri mace mai addini ta ribati ya daka dan ka samu albarka a hannunka wannan hadisin dalili ne akan wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutum idan ya tashi aure to ya nemi mace wadda take da riko da addini koda ba ta da ɗaya daga cikin waɗancan siffofin ba wata kyakkyawa ce ta azo a gani ba talaka ce ba ta da komai iyayenta ba su da komai kuma dangin su ba wasu shahararrun mutane ne masu wata daraja ta ilimi ko siyasa ko tattalin arziki ko wata daraja ba to ta gama cika daraja in tana da kula da addini idan mutum ya aure ta zai samu albarka a gidansa a cikin wata riwaya ta al-Imam Ibn Majah da Darqutni da Abu Abdullah al-Hakim al-Laythaburi da isnadi tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace takhayyaru li nufasikum wankihul akfa wa ankihu ilayhi annabi yace ku dinga duba ina za ku sanya ruwan maniyyu ku duba mahaifar da za ku zuba ruwan maniyyu ku haifa muku da a cikin ta ba kowace mace kowa zaka ce ka aura haka ballagaza mara tunani dan kawai tana da wata siffa mai kyau ko tana da wani hasken jiki ko ana yayin irin waɗannan matan kuma ka bata haka su ba annabi yace sai ka duba ina ne inda ya dace ka sanya shukarka inda za a haifa maka ƴaƴa na gari sannan da sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma wankihul akfa idan za ku yi aure ku duba waɗanda suke tsararrakin ku sun dace da irin zai yiwa mutum yana mutumin kirki ya je ya auri mutumin banza ko mutumiyar kirki a aura mata mutumin banza saboda ya zo ya nuna kuɗi ya nuna isa ba daidai ba ne na san dukkanin mu nan za mu iya buga misali irin waɗannan aure ta yadda aka yi daga baya aka zo ana nadama aka ga cewa lallai an yi kuskure kuma an riga an auka cikin rami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ankihu ilayhi sannan ku aurawa da mutanen kirki a yau ku nemi mutanen kirki za ku aura ku nemi mata ta kirki ba kowace mace ce za ka je ka aura ta haifa maka ƴaƴa ba kamar yadda ba kowace gona ce za ka je ka shuka ba sai ka duba wuri mai kyau sai ka yi gyara ka sanya taki ka jira lokacin da ya kamata waɗannan hadisan suna nuni zuwa ga wato cewa daga cikin haƙƙin ƴaƴa shine ka zaɓa musu uwa ta gari su taso su ga cewa uwarsu mutum ya kirki ce ba mutum ya banza ba ce kar taso su ga uwarsu cewa wata shashasha ce wata wadda ba ta san ya kamata ba ce wata ballagaza ce wata wadda a duk anguwa ana Allah wadare ne da ita wannan zai sa musu ƙasƙanci a cikin rayuwarsu za su dinga jin kunya da nauyi za su dinga ganin cewa lallai mahaifinsu ya cuce su a garin yaya ya aura musu wannan ƴar ya aura musu wannan ya aura musu wannan uwar to haka ta bangaren ita ma uwar idan kika da kiya wurin mutumin banza idan ƴaƴanki suka taso suka gaishe za su yi ta mamaki cewa ya akai mahaifiyar mata aure wannan mutum gaskiya mamun ba ta kyauta ba kai a wannan zamanin ma karki mamaki dan yaron wata rana sun titsi yake sun miki wannan tambayar cewa wai mama ke koya akai kika aure irin wannan mutumin hai ya zama shine baban mu wata rana ƴaƴa za su yi irin wannan a wannan zamanin da yara suke da wayau suke da tsaurin ido lokacin da kowa kanshi ya waye karki mamakin dan an samu wasu ƴaƴa sun tsaye mahaifiyarsu sun mata tambaya akan irin wannan saboda sun ga babansu watakila wani dan kwaya ne ko wani cima zaune ne ko wani madamfari ne wani mutumin banza ne ce wayya akai ke muna ganin ki kullun mama ke kullun harka addini kike ya akai baban mu ya zama shi kuma wani iri daban sanda kike budurwa baki san miji ne irin ki ba ko auren dole akai miki za su miki wannan tambaya kin ga ku ba za ki yi dadi ba aiki su miki wannan tambayar kuma bana tunanin zaki ya ba su gamtacciyar amsa kice wallahi to dai lokacin dai kun san akwai kuruciya wallahi ni dai baban ku lokacin yana da kuɗi ne naga kuma cewa wallahi ni na fi san shi ba wai na rasa mane ma bane akwai ma wani malamin islamiyyar mu da yake sona kun san wani malam wani dan ai da saurayi na ne ina budurwa yanzu kuma ya zama babban malami ke kuma kin zama wata babban shashasha kenan ko Allah shi kyauta wannan ɗaya kenan na biyu a bayan an haifi yaro daga cikin haƙƙin shi da yake kan iyaye shine a zaba mishi suna mai kyau mai kyan ma'ana mai kyan lafazi saboda ranar alkiyama da wannan sunan za a kira shi in kika ji ka zaba ma ɗanki ko ka zaba wa ɗanka suna mummuna a ce ka sa mai suna barawo misali tarihi ko fir'aunu aka kira shi ranar kiyama da wannan mugun sunan ko fasiku mutumin banza malamai sun maganganu da yawa akan sunaye da ya kamata a sawa ƴaƴa mafi alkhairin sunan da za a sa ma ɗa shine Abdullahi ko Abdulrahman a ce mishi bawan Allah ko bawan Allah ubangiji mai rahama daga cikin sunaye mafiya albarka da an saka wa mutum yake gaskatuwa akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai alharif akwai wato mai kokari da hammam mai himma sannan yana daga cikin abin da aka sani a cikin al'adar musulmai shine sanya sunaye waɗanda masu sunayen an san su mutanen kirki ne masu albarka ne domin fata cewa waɗannan ƴaƴa su biyo albarkar waɗannan mutane da haka ana sanya sunan annabawa a sa mutum suna Ibrahim a sa mashi suna Nuhu ko Yahya ko Isa ko Musa sunayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mazansu da matansu sunayen mutanen kirki cikin malaman musulunci na da da na yanzu cikin sarakunan musulunci na da da na yanzu cikin manyan mutane mashahurai mutanen kirki babu laifi a sa mutum wani suna wanda duk bai shafi waɗannan ba in dai ma'anarsa mai kyau ne a ce sunan shi misali Nabilu Nabil wato mai kirki sunan shi Sadiq mai gaskiya sunan shi ire-iren waɗannan wanda koda ba sunan wani ne can ba ko a ce sunanta Jamila kyakkyawa sunanta Muhsina mai kirki sunanta Sakina mai natsuwa koda ba sunan wani ne can ba babu laifi a sa mutum amma abin da yake laifi shine a sa maɗa ko ƴa suna wanda ma'anarsa mara kyau ce ko wanda tarihin sunan mummuna ne yanzu kamar Fir'auna sunan tarihin shi ne mummuna ba ma'anar shi ba an san tarihin yana nuna wani shahararren sarki ne azzalimi wanda ya faɗa da gaskiya ya faɗa da annabin Allah Musa ko a ce Karuna an san wani attajiri ne wanda yake ba shi da kirki to irin wannan ba a so a sa wa yaya irin wannan sunaye dan haka abu na biyu shine a sanya wa ɗa suna da zarar an haife shi ranar da aka haife shi za a iya sanya wannan suna ko a bari sai ranar bakwai musamman idan akwai wadata za a yanka mishi aƙiƙa to an fi so a jinkirta sunan siran da aka yanka hakika sannan za a fasa wannan shine abin da al-Imam al-Bukhari ya zaba cewa ya fi dacewa ana iya a sa wa ɗa suna in an haife shi ko tun ma kafin a haife shi amma idan za a yi aƙiƙa Allah ya muku wadata da za a yanka mishi ragon suna to a bari sai ranar yanka ragon sunan sai a faɗi suna ya fi dacewa babu laifi a sa ma ɗa suna fiye da ɗaya suna uku suna biyar har suna goma ya halatta to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana Muhammad ana Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allah bihi al-khataya sunana Ahmad sunana Muhammad inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunana al-Mahi wanda Allah yake share zunubai sakamakon addu'a sa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya da suna fiye da daya da haka irin yadda yanzu yan gayu suke da na cin sunan yarinya sunanta Karima ko Aisha ko Hafsa take kuma an sa wani suna na yan gayu sunanta Farhan sunanta Ilham gashi nan dai iri iri karasa ba alashi karasa inda aka samu shi to ba komai ana iya sawa ko a ce an sa mata wani suna sai kuma kakar ta ce to ita kuma bata yadda ba so take kuma ai mata kanwatar da rasu mai suna sai a ƙara ce to shikenan sunanta Aisha kuma sunanta Hafsa di yayi eh in wani tsoho shi ma yazo daga kauye shi ma yace bai yadda ba sai an ƙara da sunan matar shi da ta rasu sai a ƙara ƙarawa mun gane dan dai a zauna lafiya in ya shuru in ya so in ta girma za ta shiga makaranta sai a zabi guda daya a sa mata sauran kuma a musu na tarihi ya halatta a musulunci ya halatta bayan an sa ma yaro suna ana so kuma a mai addu'a ta gari addu'a Allah ya sa mishi albarka addu'a Allah subhanahu wataala ya kare shi daga sharrin shaytan wannan shine haƙƙi na biyu kenan haƙƙi na uku ana jindina cewa wajibi ne akan iyaye su ma ƴaƴa tarbiyya akan imani idan yaro ya taso da zaran ya fara koyon magana duk abin da yake zai gwada mishi yayi imani da Allah a gwada mu alakkana mishi kalmar shahada ta zauna a bakin sa a gaya mishi Allah shine mahaliccin sa a nuna masa falalar bautar Allah a koya mishi duk abin da ke da alakar tauhidin Allah wannan tun yana dan karami za a fara koya masa al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi daga Amr ibn Shu'aib daga babansa daga kakansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i ku umarci ƴaƴanku da su sallah tun daga shekara 7 wadribuhum alaiha wa hum abna'u 20 idan suka shekara 10 suka kin sallah to sun yi laifi kuma za a iya musu horo har da duka kin ga kenan tun yara suna kanana za a koya musu yin sallah koda yarin ya ce karama ɗan shekara 3 4 kika zo baki sallah ta dauko hijabin ta kake hana ta ku yi sallar tare tana yi tana wasa tana yi tana wasa in ta gaji take tafiyar ta har ya shiga cikin tunaninta da al'adarta cewa sallah wani abu ne mai muhimmanci saboda ta ga kina yi kullum wata rana ma idan baki ibada ta nake ce mama lokacin sallah yayi kin ga alhamdulillah yarinya ta fara daukan hannu kenan amma idan baki kula da sallah ba za ta yi ba idan uba bai kula da sallah yayin shi ba za su kula da ita ba dan haka wajibi ne a koya musu waɗannan tarbiyoyi a aikace dan su sani wannan shine abu na hudu na uku abu na hudu ɗan uwa masu albarka shine ba da muhimmanci wajen koya musu karatu idan nace karatu a nan farko muna nufin ilimin addinin musulunci kafin duk wani ilimi ana ruwaitowa daga malam Sufyan Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayhi yana cewa yana da muhimmanci ga uba ya tirsasa dan shi akan koyon ilimin hadisi ma'ana ilimin addini wajibi ne a kai yara makarantun allo ne makarantun islamiyya ne makarantun hadda ne a gida za a koya musu za a dauko malami ne ya zo gida yana koya musu wannan wajibi ne dole ne musamman ƴan boko su san wannan ƴan boko suna ganin karatun addini ba dole bane kawai sai an ga dama boko ne yake da muhimmanci to wannan kuskure ne wannan kuma sanya ƴaƴa ne a tafariki na halaka wannan karatun na addinin musulunci a fara lakana musu harfan qur'ani a fara koya musu alulan jaye a fara koya musu tada bakin alqur'ani su haddace surori kanana su fara hadda alqur'ani su iya alula su iya taimama su iya zikirori na kwanciya na tashi na tahiya su iya salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk waɗannan abubuwa to wajibi ne dole ne akan kowane uba ya wannan ba mustahabi bane wannan jama'a yafi muhimmanci fiye da karatun boko domin shi yana da alaka da makomar yaran yana da alaka da abin da zai tarar a lahira yayin da shi ko ilimin boko ilimin duniya ne ilimin sana'a ne ba zai mutum amfani a lahira ba sai in mutum yayi amfani da shi a duniya don wani aiki na lahira sai in ka karkatar da shi zuwa ga lahira amma ba haka ba yi da amfani a lahira a lahira kafin a tambayi mutum komai sai an tambaye shi an dini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafafun wani mutum ba za su gushe ba a gaban Allah sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu da gaskiya abubuwan sai an tambaye shi game da addinin sa ya yi gudanar da addinin sa tun a cikin kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an rufa dan adam waɗanda suka kawo shi makabarta sun bada baya mala'iku za su zo su zaunar da shi su mai tambayoyi daga cikin tambayoyin da za a mishi za a tambaye shi a ce waye ubangijinka, za a tambaye shi a ce waye manzonka, za a tambaye shi a ce menene aikinka, duk za a mai wannan tambayoyin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai yi karatun addini a duniya ba, da aka tambaye shi sai dai kama ihu yana cewa bai sani ba, mala'iku nan za su auka mishi da duka irin na mala'iku azaba, suna tuhuma shi suna ce mishi la daraita wa la taraita, kai baka sani ba ko baka tambaya ba, baka san ilimin musulunci ba ko baka tambayi malamai su gaya maka ba, don haka wajibi ne koyan ilimi na addinin musulunci. Idan Allah ya miki gambatar kina da wani nasibi a cikin ilimin addini, ku yi kokari ki dinga zaune da ayyanki kina koya musu, ko da dan kankanin lokaci ne a cikin wuni ki sama kina koya musu, ku kina musu muraja'an karatun da aka yi musu a makaranta. Idan baki samu dama ba ko baki iya ba, sai ki tura su makaranta, ko kuma ki dauka musu malami ya zo har gida ya koya musu. Idan Allah ya miki wadata ko yau mijinki wadata, kuna da arzikin da za ku dauki malami, ko nan kuka bashi ba asara ba ne, a bashi albashi mai tsoka, kuma a girmama shi, a gode mishi saboda ya dauke muku larurar da ya kamata ku yi. Ku Allah ya daura ma wa shi kuma yanda yake wuce ta. Kara dauki malamin Islamiyya a dinga wulakanta shi, ana ganin shi wani matsayaci bai san abin da yake yi ba, ya rasa aikin yi. Ya zo gidan ma zai koyi da karatu, ce malam ka ya hakuri yau wallahi za mu fita za mu je park ne da yaran nan, za a fita a je wani wasa ko kallon silma. Don haka malamin sai dai zauna a falo ya kalli TV, a kawo mishi ruwan sanyi ya sha, in ya gaji ya bacci, in ya tashi ya tafiye shi. Su kuma sun tafi wasa da kallon gari. Kun ga wannan ba a ba abin muhimmanci ba, me yasa ba a zuwa irin waɗannan wasannin lokacin makarantar boko? Ranar Litinin zuwa Juma'a ba wanda zai ce bari ya kwashi yaran shi tafi da su wani biki ko wata harka, kai ko da kanwa baban su ne tara sa haka, za a ce to ku yi hakuri ku tafi makaranta in an taso kwazo gidan mutuwa. Amma idan ran Asabar ne ko Lahadi sai a ce ai ba komai, hadda ne ba komai, sati mai zuwa saji a je a shantake ai ta biki ai ta abin da aka ga dama. To wannan a cikin kwalan mu yana nuna cewa bamu yadda da muhimmancin abun ba, bamu san muhimmancin ba, to kuma haka yaran za su taso ba sa ganin muhimmancin abun. Idan yara za su je makarantar boko da safe, an musu wanka, an taje musu kansu, an sa musu kaya gogaggu, sun sa safa da takalin makaranta, kowa an ba shi basket ɗin shi na abinci. Amma za su je Islamiyya haka za su gansu kata-kata kamar almajirai. Wasu ma za a ce ne ko ce ku je daga gidan Salaha ta can sai ku wuce, ku je ku duba ku je ku gaishe da ɗanta an mai kaciya, daga can sai ku wuce. In sun gara ma su wuce, in sun gara ma su tsaya su wasan ƙwallo, su hau yashi, su hau bola, sai sun da sun gara ma za su yi makaranta. Ba a ɗauki abin da muhimmanci ba, amma makarantar boko an ɗauki ɗawainiyar kai su a motar gida, ko an samu mai keke nafe kullum zai kai su ya dawo da su, akwai wanda zai raka su. Amma na Islamiyya to ku je kullaha bi qawmin hajimi'a, in sun gara masu jin sun gara masu bari, da haka dole za su ga cewa wannan boko ya fi wancan Islamiyya muhimmanci, saboda haka aka tarbiyance su. Balas na kuma makarantar allo, Allah sarki makarantar allo, ita kuma ai ita ce ƙarshe kuma wajen lalacewa. Domin da su da malamin zaka kawai duka dai suna dai zaman ɓata a juna lokaci ne kawai. Wannan na gyangyaɗi, wancan ya yi fitsari, wannan yana cin zalin wancan, babu wani tsari. To wannan karatun na Alƙur'ani jama'a ya fi komai muhimmanci ga makomarmu. Kuma da za mu riƙe shi yadda ya kamata, to da komai ya gyaru gare mu. Mun kalli al'ummar sahabbai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan al'umma suna cikin halin baƙin jahilci da kafirci. Menene abin da ya fitar da su daga wannan? Shine Alƙur'ani. Alƙur'ani da suka riƙe ƙanƙanin lokaci, Allah subhanahu wataala ya canza su zuwa al'umma da ta fi kowace al'umma falala. Domin ma da za mu yi riƙo da Alƙur'ani da mun ga wannan falalar, amma sai muna wasa da shi. Allah shi kyau. Abu na biyar shine taimakon 'ya'ya akan samun musu da alkhairi. Wato ya kamata mu fahimci cewa 'ya'yan nan jari ne gare mu, arziki ne, don haka za mu yauƙaƙa arzikin ne, za mu gyara shi, za mu tabbatar da cewa bai lalace ba. Shi ne malamai suke cewa abinda ake nufi da wannan shi ne yara suna ƙanana, to wajibi ne a kyautata musu, kyautata musu makwancinsu da abincinsu, a kyautata mu'amala da su, a dinga musu addu'a, ana nuna musu hanyar kirki. Wannan shi zai sa idan sun girma su ma sai su yi ma iyayensu wannan. Sannan idan suka kai munzulin mutane to a nuna muku kun ga mutane wato kina da ƴa ko da sun girma sun zama mutane sun yi hankali sun balaga ko kuma sun yi aure suna da yaya to karki dinga cin mutuncin su a gaban yayan su kike dinga nan musa ai har yanzu ke kika dubura kika haife su su ma sun haifa ai ke ma kuma haifa ki akai kuma ke ma halakoki tana rayi zaki zo a gaban yayanki ke ma ta ci miki zarafi ta dinga kiranki da sunanki haka ga tsayi tana ce miki dimmai zaki zo a dinga ci miki maman Abdurrahman misali ko ana girmama ki kowa ya kira ki da wannan daraja to ke ma haka baki dinga daraja yayanki idan sun zama mutane idan Allah ya ba su wata daraja da bai baki ba karki dinga musu wato gori cewa ya shama ka aka haife ka dan ka samu kuɗi nawa ka samu ma eh bayan na gama cin kashin ka da fitsarin ka karki dinga manan ki irin wannan gori ai abin da kika mishi din ai mas'uliyar ki ce wajibin ki ne Allah ne ya daura miki kuma duk wanda ya wannan gorin ke ma za a iya miki wannan gorin domin ke ma haifaki akai duk wanda take madanta gorin cewa na ci kashin ka da fitsarin ka ke ma fa mahaifiki ta ci wannan kashin da fitsarin naki in kika madanki gorin cewa inda na ga dama da na haife ka da na danne ka ka mutu a huta ke ma ai haifaki akai ba da girman ki haka aka ganki ba ba su yake akai a kanti da girman ki ba ki dinga tuna wannan akwai iyayen da suke da irin wannan tunanin cewa har abada ƴaƴansu ba za su taɓa zama wata tsiya da take sama da su ba ki gane cewa idan ɗanki ya zama wani babban mutum to alfahari ke yanda ya zaki ji a ce idan a ce ɗanki shi ne gwamnan jihar ko shi ne wani babban malami ko wani babban attajiri ai alfahari ne gare ki cewa ke kika ba duniya irin wannan mutumin kike cigaba da mishi addu'a kina godewa Allah cewa lalle baki sha ruwan zafi na banza ba baki wankan jego ga banza ba ɗanki babban mutum ne ko ɗanki babban mutum ne mutum ya ce dan haka yana daga cikin haƙoƙin ƴaƴan shine taimaka musu akan samuwar alkhairi gare su tun suna ƙanana har su girma abu na shida shine daidaita tsakanin ƴaƴa karki yadda ƴaƴanki su fahimci kina bambanta tsakankanin su wajen soyayya ko wajen girmama su ko wajen musamman kyauta akwai hadisi shahararre wanda Bukhari ya rawaito shi hadisin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Umman ibn Bashir radiyallahu anhu wannan sahabi ya da ƴaƴa guda shida sai ya je sai ya raba musu kyaututtuka sai ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah ka zo ka zama shaida akan wannan kyauta da musu annabi zo sai ga an ba a yi adalci ba a kyautar misali sai zaɓi ɗaya sai ba shi gida na miliyan goma wannan kuma sai ba shi fegi emci babu ko bulo a kai fegi na 1800 misali sai annabi ya ce wannan abin da ka ba waɗannan duk ka ba kowa irin su daidai wani da ya ce a na zaɓi wanda na gada ma ne na bashi sai annabi ya ce to a ni ba na shaida a kan zalunci wannan zalunci idan za ka yi ma ɗaya wata babbar kyauta to ka daidaita su kar ka kalli cewa waɗannan ƴaƴan wance ne na kusanta ko waɗannan ai uwarsu ba ta gidan da haka ya kamata bai kamata a damu da su ba ko waɗannan kakansu shi ne mai gidana da a hannun shi na samu arziki kar ka yi wannan zalunci saboda za ka haifar da gaba tsakanin ƴaƴan za ka haifar da gaba tsakanin ƴaƴan ku kalli kissa annabi Yusufa kawai zargi ne fa waɗannan ƴan uwa na Yusufa suke yi cewa da Yusufa a habbu ila abina minna wa nahnu usba mu ba muna ganin take naken baban mu kamar ya fi son Yusufa fiye da mu a sanadiyan wannan mugun tunanin da shi kwalwarsu suka kulla wa ɗan uwansu makircin cewa uqtulu Yusufa aw utrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qawmin salihin abin da yafi kamata kawai shine a kashe shi a batar da shi kowa ya huta me ya kawo wannan shine tunanin da suka yi cewa an fi son shi to me kike gani idan da gaske ne kika nuna kin fi son wani wata ma har ai magana kike eh na fi son ta din ba mai haka kike ce eh na faɗa din duk abin da zaki ki ke kina mu abin take min ne ko mijin ki yana mu abin da mijin ki yake mun ko mun gani kasa akwai mutane wanda suke ba sa tona abin da za su faɗa to in kike wa yake haka sai ki haɗa gaba tsakaninta da ƴan uwarta wata rana baki a duniya ma ba za su yi zumunci ba, ta hana ƴaƴanta zuwa gun ƴan'uwarta, ta ce ba ruwanku da su, saboda kuma ke kika haifar da wannan gabar. Su za ka mu kula da wannan, ba a so ki bambanta ƴaƴanki wajen nuna musu soyayya, ko da a cikin zuciyarki akwai soyayyar wata ko wani a cikinsu fiye da ɗayan, yi ƙoƙari kar ki nuna. Ɗabi'a ce ka fi ƙaunatar wanda ya fi kyauta maka, to amma kar ki nuna yadda har za a gane, musamman kuma saboda wanda ba ta kyauta miki ɗin, to alama ne akan ba ta kai waccan kirki ba ke, tunda ba ta kai waccan kirki ba za ta iya cutar da waccan ɗin. Ko mun gane? Wanda take nuna miki kirki tana kyauta miki, baki da lafiya, tana zuwa ta zauna da ke ce jinyarki, alama ta fi waccan ɗayar kirki kenan. To wanda ko zai da kirki zai iya rashin kirki da baki tsammanta ba. Da haka ki kokari kar ki nuna wannan ya fito fili har wani ya gane cewa ba a san shi. To ya gane ba a san shi, sai abinda ba a so shi ne. Sai ce ku shikenan, tunda ba a so na za a gani. Ya ci gaba ɗauko miki magana ya dinga saki a cikin fitina. Za ka yana daga cikin haƙƙin ‘ya’ya a kan iyaye shi ne, daidaita tsakankaninsu a wajen sutura, a wajen abinci, a wajen makwanci, a wajen makaranta, da kuma nuna soyayya. Kar ki ɗebo su ki dinga saka su a makaranta mai tsada, sauran kuma a bar su su dinga zuwa ta yanar gantali. Wannan da yana faruwa musamman a ƙasashenmu na Hausa, akan fifita ‘ya’ya maza a kan ‘ya’ya mata. Wajen a sa ‘ya’ya maza a makarantun boko, ‘ya’ya mata kuma su yawa ba sai sun yi makaranta ba, ko kuma ‘ya’ya maza a kula da su, a yi tam kula da su, mata kuma a bar su kawai shi kenan ba a kula da su ba. Yayin da su kuma a musulunci kuma ‘ya’ya mata sun fi falala, kamar yadda muka ji hadisin da muka ambata a farko, kun ga falalar ta ‘ya’ya mata ne, cewa in Allah ya jarabci mutum da haifan ‘ya’ya mata ya yi haƙuri da su, to za su zama mishi kariya daga wuta. Hakanan faɗin Allah ma da ya ce ya habu liman ya sha'u inasan, kun ga sai aka fara ambatan mata ɗin, yana nuni zuwa ga cewa iya mace tana da wata falala ta musamman fiye da ɗa namiji, wataƙila saboda larurorin mace yana da yawa, kula da ita yana da wahala sosai fiye da ɗa namiji. Ɗa namiji da zaran ya yi wayo ya girma, za a bar shi ya ci gaba da sabgar rayuwar shi ya san yadda zai yi, amma mace kuwa tana nan ƙarƙashin iyayenta, daga iyayenta mijinta ya karɓa. In Allah ya jarabce ta auren ya mutu, ta dawo iyayensa ci gaba. In Allah ya jarabce ta mijin ne ya rasu, haka za ta dawo iyayensa ci gaba. Haka za a yi ta wahala da ita diman da'ima. To wataƙila wannan ya sa sai musulunci ya ba da falala ga ‘ya mace haihuwarta fiye da ɗa namiji. Namiji za a iya barin shi je ya sha wahalar duniya ya san yadda zai. Wannan yana da muhimmanci mu kula da shi ƙwarai da gaske. Da abu na bakwai shi ne, yana daga cikin haƙƙin ‘ya’ya a kan iyaye shi ne a taimaka musu wajen zaɓa musu miji na gari, ko wajen zaɓa musu mata ta gari idan ‘ya’ya ne maza. Musamman wannan game da iya mata, wajibi ne a kan ‘ya’ya su taimaka su zaɓa ma ‘ya’yansu mazaje na gari idan sun isa aure, ta hanyar kamar yadda Imam Bukhari ya yi bada cewa babin da ke nuni zuwa ga ardul rajuli mar'ata ibnatahu ala rajul salih, idan mutum yana da ɗaya ya ga wani mutumin kirki, babu laifi ya je masa kai cewa wane ya zo ka aure ‘yata mara, ba za a jira a ce wai sai wanda ya zo ba, wannan girman kan da ake an daina yayin shi. Kar ki tsaya kina kallon ruwa kwaɗo ya miki ƙafa, ake cewa ku kallon kwaɗo ruwa ma ƙafa ne, ya ne karin magana kallon ruwa. Imam al-Bukhari ya kawo hadisi cewa ga Sayyidina Umar dan Khattab, lokacin da mijin Hafsa radiyallahu anha ya rasu, sai ya zo gun Sayyidina Abu Bakr ya ce in kana son ‘yata Hafsa in baka aurenta mana, sai na Bakr ya yi shiru bai ce masa komai ba. Umar ya ji haushi ya ce ina mai ta yin ‘yata ko amsa ba zai bani ba? Ya sake zuwa gun Usman ya ce in kana so ‘yata Hafsa ta gama ta kaba in aura maka ita mana, ya ce to fa anzuru fi amri, ka ban ni zan yi shawara. Daga bayan shawara ya ce gaskiya ba ni da bukata aure a yanzu, na gode da girmamawa da ka mini. Can kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son ta yi aure ta. Sai Sayyidina Abubakar ya ce wa Umar ka yi haƙuri, lokacin da ka mun ta yi ‘yarka Hafsa ka ji ban ce ma komai ba, saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mini cewa shi yana son ta zai aure ta. Kaga ya gaya mun sirrin shi, ba zan tona mai sirri ba.
kuma ba zan ce maka eh ko a'a ba shi sa ne shiru ban ce komai ba na rike amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ban bata maka rai ba da haka kai hakuri a shayir shi ne Umar yana tattigiya wane ne mutumin kirkin da zai ba yarsa amma mu yanzu muna da girman kai dukkanin mu mazan mu da matan mu saman ƴaƴan namu ƴan mata ga sunan sai ta ce ai wallahi ba yarsa ba ni za a hada ni da miji ko da ta fara yadda tana son shi in ta ji labarin cewa ai hadawa ne sai ta ce ta fasa ko ta yi container aka hada su eh kin yi container da baki ko dai ba da baki kamar naki ba magana gaskiya ta ka ba laifi bane dan an hada ki da namiji ai in dai na gari ne alhamdulillah kuma in aka bi tarihi shekarun baya kusan dukkan iyayen mu da suke zaune din nan auren hadi yake ba haka bane wata ma ba ta sanin mijin da ran da aka daura auren za a ce to dan gidan wani ne za a baki kuma tunda da akwai tarbiyya akwai sanin ya kamata akwai girmama na gaba ba ta ce a'a ba ba ta da ba za ta tirje ta ce wallahi ba ta yadda ba yanzu ko ɗan aka ce haka to shikenan an shiga magana za ta fito ta yi iwa ta yi rashin mutunci ta faɗi maganganu na rainin hankali da rashin kunya wata ma ta gudu ta bar gidan ta tafi gurin wani kawunta a Lakwaja ko a Kaduna ta je ta faɗi ƙarya ta ce da babanta da mamanta sun haɗa baki sun anshi kuɗi za su sai da ita ai sun ga kuɗi ne kaza 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 ta yi ta maganganu rashin mutunci wannan abu ne yaya suke ba daidai ba ne idan iyayenki suka ce miki ki auri wani to ki haƙuri ki auri shi ko ba ki san shi Allah zai baki lada na biyayya da kika musu kuma Allah zai taimake ki akai Allah zai baki mafita game da wannan idan iyayenki suka ce ba su san ki auri wani to ki haƙuri ko mun san shi da kike ki ga mu cewa ba zai yi wa iyayena ba su wato shi aure ana son sai an samu daidaituwa tsakanin wanda zai aura da wacce za a aura tsakanin waɗanda za su bayar da waɗanda za a ba da saurayin da budurwar da dangin saurayin da dangin budurwar ya zama kowa yana so amma da zaran an samu wani bangare ba sa so to wannan an kafa fandisho kenan na samun matsala abin da ya fi alheri a hakura abin da ya fi alheri wanda duk zai yi aure idan iyayen shi ba su so abin da ya fi mishi a hakura wanda duk za ta yi aure idan iyayenta ba sa so ko iyayen mijin ba su so abin da ya fi mata a hakura ke kuma idan ƴaƴanki suka ga wasu suna so in dai baki da wani aibi da zaki tabbatar ga marasu ki kokari ki musu adda ki ce Allah ya sa albarka kai ki amfani da san zuciyarki ki ce baki yadda ba kar ki musu mummunan fata kar ki fito na fito da kaddara Allah idan Allah ya so ya tabbatar da kaddara an sha ganin irin wannan wata ka rantse da abin da zai kashe ta cewa sai dai in ta mutu za a yi idan Allah ya so a yi sai kashe ta din sai a yi kuma bayan wata tara a haifi ƴa kuma a sa masa sunanta rano a kai ki ce wallahi ba ke da ba ke ce uwan miji wallahi tallahi sai dai in akan gawa ki kuma sai ki zama gawar kuma aka haifa sai ta ce to ai ina ganin a sa sunan mama ko dan a dinga tunawa da ita Allah yana da ikon shi da ma Bahaushe yayin gaskiya da yake cewa matar mutum kabarinsa kamar yadda kika ga duk gawar da kika ga an kwanta da ita a wani kabari an mai da ƙasa da itace an rufe to lalle wannan kabarinsa ne to haka duk mutum in dai wancan matar shi ne ta yawo ita ko ana ha maza ha mata musamman idan Allah ya kaddara akwai zuriya tsakankanin su babu wanda ya isa har wannan zuriya ta duniya duk yadda mutum ya kai ga makirci da nunkufarci da rashin sanin ya kamata da balbalin bala'i da kika iya haka zaki hakura ai kai wata ma tana raye tana ji tana gani tana ci tana sha bayan ta mutu ba za a yi auren a zo da amarya kuma ta gaishe ki da kika iya ta gaishe ki kuma ta dafa abinci ta kawo miki kuma dole ki ci ko yunwa ta kama ki kamu da olsa a banza a wuce ha kina ji kina ga za ta haifa miki jikoki su zo suna yawo suna hawa tun yake suna miki barna ta fasa wannan su fasa wancan kuma jikokin ki ne kika iya jinin ki ne sune zuriyar ki da haka ya iyayen mu mata mu daina kokarin hana abin da Allah ya hada in dai ba akwai wani dalili mai karfi a shar'ance ba kamar yadda muka ji a wancan hadisin na baya cewa annabi ya ce ku zaɓi inda za ku sanya maniyyo sannan ku zaɓi mutanen kirki to yanzu ba mutanen kirki bane a ce wani ne wanda yake da wani mummunan tarihi ko ake zargin shi da wani halin banza ko ba a san asalin shi ba ko baya kula da addini ko ba ƴar mutunci bace to wannan kan baki iya fito na fito ki ce baki yadda ba amma shi ma cikin lalama da lallashi da nuna sanin ya kamata musamman jama'a ƴaƴan mu dinnan na yanzu yarinya budurwa tayi secondary tayi FCE tayi poly tayi ABU ya zai a ci za a mata auren dole ba zai yi bai kanta ya waye da yawa dan tana rike da irin wannan babban waya din nan ta shiga nan ta shiga can tana da kawaye a Kaduna tana da wasu alakwar da ta san wasu a Sokoto ta shiga ta fita tayi NYC ya zai ki zo ki ce zaki aura mata wani wanda wai ke ne ra'ayinki ko ba ra'ayinki ba shekarar ta 25 ko da 6 ko da 7 in kina son ki mata auren dole ki mata aure tana shekara 12-13 san take jin tsoron ki amma yanzu tsawon ku daya tidin jikin ku daya kaya ma iri dai kuke sakawa kuna sharing kaya ya zai ki mata auren dole ba zai yi ba ke ma kin san cewa kin dauko Kano ba gammo ina fata mun gane zaki je ne kawai ki je ki kamu da ciwon zuciya a banza dan wata in ta tsaya ma in ta shirya miki wani zance ko ki kafa magana ta mayar miki zaki ji kawai wani abu ya tsarga miki a cikin zuciyarki ne daga nan shikenan kike kamu da ciwo sai dai kuma Allah ya sa a cika da imani a ce a sanadiyar auren yake kin kamu da ciwon zuciya ko hawan jini ko shikenan wani abu ya lalace a jikinki a ita dallan asibiti kin ga bai da rana dan haka abinda ake so shine a taimaka musu wajen zaben miji na gari a kusan siffofin miji na gari kusan yadda ake yin abubuwa da ya kamata abu na takwas wanda ina jin yana da gaske abubuwan da mu a nan al'adunmu na ƙasar Hausa ba a san da shi ba ta fuskar aurar da 'ya'ya abinda muka sani shine aurar da 'ya'ya mata amma a musulunci har 'ya'ya maza aurar da su ake kun ga mu al'adunmu ana barin 'ya'ya maza ne kowa in ya isa aure me ya isa aure yana da kuɗin shi da zai biya sadaki yana da kuɗin da zai akwati kuɗin da za a je kai wani fa in yana yin aure namiji a gidansa hatta fiya wata da za a sha sai ya kawo kuɗin da za su fiya wata za a zauna duka dangi a lissafa mashi cewa za a ci shinkafa za a ce abin nan tabarmi da za a kai na mai sunan su fa rana duk abin da za a yi da goro da minti da tingam da fiya wata komai wani hatta kayan da za a saka na jiki na auko shi zai tsaya babu imani babu tausayi a irin wannan abin da yake yaro ya gama tara kuɗin shi sai an tsaya ta shi gaba ki ɗaya ku a dinga taimakawa in za a yi aure amma ya mace ta take zama ta rungume hannunta komai a yi mata a sai mata gado da kabir da samira ko da annabi sai samira ya zugo ina fara wannan sani ne na zamanin mu da keken dinki da injin saka duka a sai mata a hada mata komai yanzu me ake siya ne ha
me kuke tarawa
to hatta kayan kitchen Allah ya miki albarka kayan kitchen ku shike kashe kudi yanzu sai kace za a bude shagon masu kai da check da abin nan da shawarma wasu wukaki iri daban-daban kamar za a yi tiyata wasu ma ba ta sai da ake amfani da su ba haka za a yi ta aje su har su ba ko zai expire wanda ai duk asara ce almuhim yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka samu daga magabata shine cewa yadda suke aure da ƴaƴansu mata za ku kuma suke aure da ƴaƴansu maza wannan wata kila ne sai dai a kauye ai mu mutum aure a ce ladan noma amma a birni to kowa ta kanshi yake babu wanda zai maka aure kowa zai dai saka farar rigar shi kawai ya kare hularsa ya bi daurin aure ya anshi take away din shi ya tafi kai kuma ka sai da zaka yi eh in ba irin abokan nan na jiki ba wa zai kula kama to ya zo a cikin wani akari wanda aka rawaito daga sahabi sa'id dan as radiyallahu anhu da yake cikin littafin al-adabul mufrad na limamu sorry al-adab kitabul adab na ibnu abi shayba da musannaf na ibnu abi shayba ila yau da kuma littafin abin nan as-sunan al-kubra ta limamu nasa'i wannan malami cikin sa bayyana cewa idza allamtu waladi wa zawwajtuhu wa ahdajtuhu faqad qadaytu haqqahu wa baqiya haqqi alayhi yace idan nayi madana aure na idan na koya wa dana karatu na sa shi a makaranta yayin karatu sannan ya isa aure nayi masa aure sannan na kai shi yayin aikin haji a lokacin suna kulawa da kai ayyansu da aikin haji yanzu ka gwamna ya ce dai masu kudi ko saboda aikin hajji ya zama sai ka tara kudi ba ganganin kudi ba ne ga corona ta zo ta hana abin mutane su je sai da haliyayi Allah ya yi mana ya ce idan na yi wa ɗana tarbiyya ta ilimi kuma na ba shi ainihin wato dama ya yi aure na masa aure sa'annan na dauke shi na kai shi yayin aikin haji yace to na gama haƙina dake kanshi na sauke yanzu kuma ya rage haƙin shi dake kaina amin to na sauke shi ya rage shi ma ya sauke haƙin shi haƙina dake kanshi ma'ana ta bayyana abada tun farko haƙin iyaye da ya kamata su yi wa ƴaƴa shine farko idan iyaye sun biya haƙin ƴaƴa dake kansu to wannan zai ba ƴaƴa dama su biya haƙin iyaye dake kansu sai lissafa haƙoƙi guda uku muhimmai haƙin karantarwa da haƙin aurarwa da haƙin aikin haji idan kina aikin haji musabi in kina da wadata ne zaki wannan zaka wannan yana nuni zuwa ga cewa za a aurar da ƴaƴa dama su ƴaƴa mata ba su da wannan matsala an san cewa wajibi ne a aurar da su amma ƴaƴa maza ma idan Allah ya maka wadata ko ya miki wadata ki ji kokari idan sun isa aure ki musu aure kar a bar su a ce su yi da kansu su faɗi su tashi a yi musu aure yana daga cikin haƙƙi haƙƙi na tara shine wajabcin ciyarwa wajabcin ciyarwa da tufatarwa da komai da ke kan iyaye kamar yadda Allah yake cewa wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf a cikin suratul baqara wajibi ne akan wanda aka yi masa haihuwa daga ran da aka haifa maka da wajibi ne akan ka kula da shi ciyarwa sutura wurin kwana da sauransu koda ko ba kwa tare da uwar domin wannan ana magana ne ma akan wanda ba ta tare da su sai na kuma ga wanda suke tare zaka wajibi ne akan iyaye su wannan yana daga cikin akasi da aka samu a ƙasa Hausa shine iyaye ba su san girman wannan wajibi ba musamman iyaye maza wanda su Allah ya daura wa wannan zaka sai mutum kawai ya dauki dan shi sai ya tura shi wani gari ya tafi almajiranci baya ci da shi baya tufatar da shi bai san wurin kwanan shi ba ya bar shi kawai ya shiga duniya sai yadda Allah ya dashi ya roƙon ƙani a turo shi birni ko bari ya zo ya dinga shan wahala ya yi ƙazzuwa ya yi kici-kici ya yi ciwo ya yi rashin lafiya har ya zama wato jikin shi ya saba ba ma yayin ciwo ba sa yin malaria ba sa yin typhoid ba sa yin komai saboda jikin shi ya riga ya saba da waɗannan bala'o'i zafin zafi da hunturu da ruwa da iska duka ya buge shi ya yi bara har ya kasa yin bara bai samu abinci ba ya ji yunwa ya ji bala'i sannan ga malamin wani azzalimi mai duka ya ce sai kun kawo kuɗin laraba wannan iyaye da suke wannan su shirya amsar da su ba Allah ranar kiyama wannan wulakanta haƙƙin da Allah ya ɗora musu jama'a wannan ɗabi'a ta bara da muke a ƙasar Hausa ba musulunci ba ce ba addinin Allah ba ne kuma ba dole sai an yi bara za a yi karatun alƙur'ani ba bai babu alaka tsakanin karatun alqur'ani da bara a da can iyaye suna tura ƴaƴan su su yi karatun alqur'ani safo ne gari amma za su ba da abin da ya kamata na kula da abincin su da sukarar kuma har yanzu akwai makarantun allo da ake haka kuma makarantun allo wanda suke kula da wannan in ka kawo da za ka kawo abin da za a sai mai abinci da magani da sauransu kamar yadda wanda zai kai dan shi makaranta boarding school ai ba haka yake zuwa kai shi jikawai aje shi sai ya biya school fee sai ya biya kaza sai ya biya kaza sannan kuma sai an kunsa wani abu an tafi mai da shi sannan lokaci bayan lokaci ana buga waya ana kai ziyara ana zuwa visit sannan ana ba su dama su zo hutu gida haka shi ma karatun addinin musulunci ya kamata an kai yaro almajiranci yan ya karatu to ya zama wurin da za a kai shi wuri ne mai mutunci za a biya abincinsa da maganin shi da kuɗin makarantar shi kuma lokaci bayan lokaci su dinga zuwa gida suna hutu iyayen suna ganin su ko a ba iyayen dama su je su gan su amma inda za ki dinga tsira da almajirai da ke ganin su wani ma bai san garin su in kin tambaye shi ina ne garin ku bai ma san daga inda aka kawo shi ba saboda kankanta ba zai iya tuna sunan garin su ba wani yaron kuma zai shekara 5-7 bai iya koda amma ba me ya damu shi kawai yunwa cikin shi ke damu shi da ka jini zai samu a bashi dan kanzo a bashi ragowa nan yake shi yasa kuma muke samun wata ɗabi'a ta na sha faɗin wannan magana bari mai zaka ki ga almajirai idan sun girma ba su da tausayi kuma daidai ne su wannan rashin tausayi saboda su ma an musu rashin tausayi zaki ga suna jin haushin kowa suna jin haushin iyayensu suna jin haushin makwabtan makarantarsu suna jin haushin masu gidaje inda suke bara ba a ba su suna jin haushin masu motoci da ke zuwa suna wucewa su ta musu bara suna ganin su a cikin motoci da AC sun ba ƴaƴansu abinci suna ci su kuma sun hana su dan haka suna jin haushin kowa dan haka idan Allah ya kaddara wani almajiri ya zama babban mutum ya samu arziki da wadata zaki ga bai da tausayi ba zai yi tausayi saboda ba a koya mai tausayi ba wannan fa in ma ya samu abin da ya kamata ya samu kenan amma galibin su ba ma sa samu saboda ba a daura su akan tarbiyyar da ya kamata su samu Qur'anin ba zaki lissafa makaranta allo guda nawa kafin ki samu wanda a ƙarshe ya zama malamin Allah malamin makaranta Allah ba wai mutum ba sai dai kawai kowa in ya gaji ya gudu daga makarantar ya shiga duniya ya je ya kama wata sana'a ko ya kama wata harka wani ya zama dan kwallo wani ya zama dan kasuwa wani ya zama mai wasa da kura wani ya shiga harkar dambe wani ya shiga harkar POS kowa ya abin da ya ga dama alhalin san garin su kuma an turo shi cewa ya zo ya karatu to wannan almajirai kenan sannan akwai kuma iyaye maza waɗanda suke da wannan irin rashin imanin babu ruwan su da ƴaƴan su sun bar mata kawai a gida san dabarar da rasu an bar mata su suke kula da ƴaƴa kowace mace ta tashi ta yi faɗi tashi ta ci da ƴaƴanta haka ma zai ce kowa ta ci da ƴaƴanta shi ba ruwan shi in ya fita shi kuma zai je ya zauna a gidan abinci a haɗa mashi abinci mai kyau da jarmiya ya sha shayi da indomi da taliya da ƙwai sannan ya shigo gida da daddare yana gyatsa sai dai a bashi ruwa kawai ya sha ya kwance shi gobe ma gari ya waye haka zai fita mutane da dama suna irin wannan rashin imani to wannan babban zalunci kamata yi a ce kana matsayin mai gida ka san ina ƴaƴanka suke kwana ka tanadar musu meye abincin da za su ci ka tanadar musu sutura ka san makarantarsu da kuɗin makarantarsu amma kawai babu ruwanka kowace ta sai dace da ƴaƴanta ba ruwana ko kuma wanda ya yi ƙoƙari ya jefar da buhun masara ya jefar da buhun gero gashi nan kusa inda za ku nemi abinci fa ne ni ba ruwana wannan zalunci wannan ba daidai ba ne wannan wasa ne da haƙƙin da Allah ya ɗaura wa mutum hatta aya tana magana ne hatta ɗanka da yake wani gida a hannun wata mata da kuka rabu kafin ta dawo maka da shi wajibi ne ka dinga kai mai abinci wajibi ne ka dinga kai abin da za a ba shi abinci da sutura da sauransu sai in sun ce kawai sun yafe maka amma ba haka ba abin da aya take faɗa kenan wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna zaka wajibi ne da ma mu kula da haƙƙin ƴaƴanmu ta wannan fuska domin wannan haƙƙi ne na diman da'iman daga ran da aka haifi yaro har zuwa ran da za ku rabu ka mutu ko ya bar gidan ko ka bar gidan sannan a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa ya ishi mutum zunubi ya dinga cin amana waɗanda Allah ya ɗaura amanar su a hannun shi kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqul ya ishi mutum zunubi ya wulakanta ƴaƴa da iyalai waɗanda Allah ya ɗaura mai ɗaure su zunubi ne mai girma ya kamata kowa ya san wannan abu na goma shine yi musu addu'a yawai yi musu ayya addu'a azziki addu'a alheri al-imam Abu Dawud sorry al-imam Muslim da Abu Dawud su rawaito hadisi al-imam Muslim ya rawaito shi a cikin wata doguwar kissar da ana cikin tafiya za a je wani yaki sai wani mutum yana da wani raƙumin baya tafiya yadda ya kamata sai dinga la'antar raƙumin yana tsine mishi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan raƙuma a fitar da ita daga cikin tafiyar mu ba za ta bi mu ba la tu sahibna naqatun mal'una sai annabi yake cewa sahabbai la tad'u ala anfusikum ku daina yi wa kanku baka addu'a wala tad'u ala auladikum ku daina yi wa ƴaƴanku baka addu'a wala tad'u ala amwalikum ku daina yi wa dukiyarku mummuna addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku je kuna baka addu'an nan ku dace da lokacin da Allah yake karɓar addu'a sai ya amsa mu sannan zaka ce kai wannan mutum inanniya ce mala'iku sai suke amin kai wannan yarinya Allah dai je miki kaza ki faɗa mata wata mummunan magana ko da karma ashe ke yar banza ce irin wannan kalmar da kuke faɗa sai mala'iku su ce amin sai ta zama yar banza ke dai ku Allah wadaranki ku ta zama Allah wadarai din idan kuma ta lalace ko ya lalace sai kifi kowa shiga matsala ke ta zaki fi kowa shiga damuwa ke ta ba za ki ci ribarsa ba za ka ku mu yi ƙoƙari ya iyaye mu saba da yi wa ƴaƴanmu addu'a ta gari mu dinga cewa Allah ya shi muku albarka Allah ya sa ku zama mutanen kirki wannan abin da kuke na banza Allah ya sa ku daina Allah dai ya gafarta muku zunubanku ko da ya miki wani laifi ita kai dai Allah dai ya shi maka albarka Allah dai ya shirye ka ki saba da yi wa ƴaƴanki addu'a ta gari ki saba kuma da tashi cikin dare musamman kina addu'a kina cewa Allah ya shirye su ki saba da amfani da lokuta na musamman na karban addu'a kamar yanzu lokacin azumi lokacin karban addu'a ne lokacin gola baki lokacin da ake ruwan sama lokacin da ke shiga cikin wani kunci bayan yin wani aikin alkhairi kamar sadaka ko sallar dare da sauransu ki saba da yin sadaka kina neman Allah ubangiji ya karba miki ya shirya miki ayyuka Allah ya sa su zama mutanen kirki irin ƴaƴan wanci da kika gani sun zama mutanen kirki misali ki saba da yau a yanki wannan addu'an yana da kyau kwarai da gaske yana da muhimmanci domin gashi mun jima har annabawa ma suna yin wannan addu'a cewa Allah ya shaita musu da ƴaƴansu dan haka yana daga cikin haƙƙi na ƴaƴa akan iyaye wajibi ki musu addu'a Allah ya shirye su domin idan Allah ya shirye su din ne su kuma za su zama shiryayyu su miki addu'a Allah ya tsakanki idan kuwa baki musu addu'a Allah ya shirye su ba suka zama mutanen banza to ba zama su tana ki ba balantana ma su yi miki addu'a in sun tana ki ma sai dai su yi labari su ce kai maman mu kenan ai ta yi kaza fa wallahi wa ya san ma yanzu kuwa ina take bakin su ba zai iya budewa ya ce Allah ya tsaka maman mu ba in ba su zama mutanen kirki ba da haka kin ga ashe asalin mas'uliyya tana kan ki ne tukuna kafin ta fada kansu shine mas'uliyar ke ki dinga musu addu'a ta gari kullun bakin ki ya saba da addu'a ta gari kuma duk mun sani cewa addu'ar uwa ga ƴaƴa tana daga cikin addu'a uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kaba da addu'a wanda aka zalunta da addu'a wanda ya shiga cikin kunci da kuma addu'ar iyaye akan ƴaƴansu to ya rage miki ko ki addu'a kirki Allah ya karba su da mutanen kirki ko ki addu'a banza Allah ya karba su da mutanen banza kuma ke za ki sha wahala Allah ubangiji ya tsare ku ƴan uwa masu albarka waɗannan su ne abubuwa guda goma haƙƙoƙi guda goma da malamai suka lissafa daga cikin muhimman haƙƙoƙin ƴaƴa a kan iyaye abinda na faɗa wanda ya zama daidai ina fata Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin shi Allah kuma ya sa mu riƙe mai aiki da shi wanda ya zama kuskure da ƙarancin ilimi da rashin sani Allah ubangiji ya gafarta mini Allah kuma ya janye wannan magana daga cikin zukatanku kanku ya aiki da ita ina muku addu'a alkhairi ina muku fatan alkhairi Allah wani subhanahu wata'ala ya sanya muku albarka ga baki da yau a cikin mu akwai wanda suke da bukatu a wurin Allah kowa da bukatarsa ya Allah muna tawassuli da sunayenka masu albarka muna roƙonka ya Allah da alfarmarka ya Allah muna tawassuli da azumin da muke ya Allah muna tawassuli da sallar dare da muke ya Allah muna tawassuli da ciyarwa da muke a wannan wata ya Allah muna tawassuli da halartar wuraren karatu da muke ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah awwanda suka bai mana cikin tuno a cikin rayuwa Allah ka yaye mana waɗanda suke neman bukata ta musamman a wurin Allah ya Allah ka fi mu sanin bukatun su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi masu neman miji Allah ka ba su waɗanda suke da aure Allah ka rike musu auren su masu zuriya Allah ka albarkaci zuriyar nasu masu neman haihuwa ya Allah ka ba su ƴaƴa na gari Allah ka sa dukkanin mu cika da imani ya Allah yadda ka hada fuskokin mu a wannan wuri Allah muna roƙonka hada fuskokin mu a cikin rahamarka karkashin ceton manzanka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم باسمائنا وابصارنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.